Daga nan birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 16.25 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da laro da kuma niyya muryar Arewa. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurari assalamu alaikum, yanzu Margaret Alheri Abdu tare da Baba Yakubu Makeri muke sake shigowa domin gabatar da wannan shiri na hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji yadda al'ummar ƙasar Tanzania ke amfani da hanyar sadarwar intanet wajen sauya salon mulki a ƙasar da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa. Ibrahim Alfahame zai shigo da maimaitin ciki da gaskiya. Za ku kuma ji muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun ƙasar Kamaru wannan mako. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya gana da takwaran aikinsa na ƙasar Qatar a jiya Talata a Washington, makonni uku bayan da Saudiya da wasu ƙasashen Larabawa da suka aza takungumi na harkokin cinikayya da ta diplomasiya a wannan ƙasar mai arzikin mai kuma ƙawar Amurka. Ganawar Tillerson a ma'aikatan harkokin wajen Amurka da Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ta zo ne wuni guda bayan Qatar ta yi watsi da bukatun Saudiya da Bahrain da Misra da haɗaɗɗiyar daular ƙasashen Larabawa cewar kafin su cire takunkumi da suka aza mata a wannan ƙaramar ƙasar. Ƙasashen Larabawan guda hudu sun ce ba za su daidaita dangantakar ƙasarsu da ainihin Qatar ba sai ta amince da dukkan bukatunsu 13, ciki har da yanke alaƙa da Iran da kuma rufe gidan talbijin Al Jazeera da gwamnatin ƙasar ke gudanarwa. Ƙasar Colombia ta ɗauki babban matakin kusantar samun zaman lafiya a jiya Talata a lokacin da 'yan tawayen FARC suka kammala ajiye makamansu a ƙarƙashin yarjejeniyar samun zaman lafiya wanda aka ƙulla a bara. Shugaba Juan Manuel Santos da kwamandan 'yan tawayen FARC Rodrigo Londono da aka fi sani da Timoshenko sun shaidi bindigogin ƙarshen da aka miƙa su ga masu sa idon Majalisar Ɗinkin Duniya a sansanin 'yan tawayen a Masetes. Shugaba Santos ya ce, "Ku bari mu magance ƙalubalolin zaman lafiyarmu. Ku bar mu magance ƙalubalolin da ke tattare da tsinkaya game da 'ya'yanmu da suke kallon ku suna samun ƙwarin gwiwa a yau." Yace kada ku bari wannan lokaci ko kuma wannan nasara ga baki ɗaya al'umman Colombia ya je a banza. A nasa ɓangare, shugaban 'yan tawayen Londono ya ce ƙungiyar FARC ba za ta kau ba, amma za ta rikida ta zama jam'iyyar siyasa ƙarƙashin doka domin ta ci gaba da yin gwagwarmaya ba tare da tashin hankali ba. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Venezuela Nicolas Maduro ya ce jirgin saman 'yan sanda mai saukar angulu ya yi ƙoƙarin kai hari a kan kotun kolin ƙasar a jiya Talata a lokacin da ake gudanar da zanga-zangar ƙin jinin manufofin gwamnati. Babu cikakken bayani, amma shugaba Maduro ya ce 'yan ta'adda ne suka sako gurneti daga cikin jirgin amma bai fashe ba. Shugaban ya umarci zaratan sojojin Venezuela su yi na musamman, wato su yi ƙoƙari su samu waɗanda suka shirya wannan harin, kuma ya yi barazanar sa kafar wando ɗaya da su. Shugaban ya faɗa a talbijin ƙasar cewa idan Venezuela ta faɗa cikin tashin hankali kuma aka lalata juyin juya hali na Bolivarian, za mu je yaƙi. Ya kuma ƙara da cewa abinda ba a yi a magance ta hanyar jefa ƙuri'a ba, za a magance shi ta hanyar amfani da makamai. Zanga-zangar ƙin jinin manufofin gwamnati da ake yi a kulli yaumi da aka shafe watanni ana gudanarwa a Venezuela suna bugewa da zama tashin hankali. Kimanin mutane 75 sun riga sun mutu zuwa yanzu. Fadar Papa Roma ta Vatican ta ce za a naɗa wani babban limamin coci daga ƙasar Mali matsayin ɗaya daga cikin dattawan Fadar Papa Roman a birnin Rome a yau Laraba, duk da abin fallasa da wasu kuɗaɗe da suke a wuyarsa. akwai jita-jita da ake yayatawa a kasar Mali da Rome cewar Papa Roma Francis ba zai kara wa Archbishop Jean Zebo makami ba saboda wasu batutuwa da suka shafi sha'anin kuɗi a cocin sa a Mali. Amma dai wato jami'ai na fadar Papa Roma sun tabbatar a jiya Talata cewar Zebo zai halarci bikin nadashi a yau Laraba tare da wasu mutane guda hudu daga wasu kasashen. Rahotanni sun ce Zebo da wasu jami'an cocin Mali sun ajiye sama da dalar Amurka miliyan 13 a bankin Switzerland yayin da ajiye kuɗi a wani bankin kasar waje bai saba wa doka ba. To amma ba a iya tantance inda waɗannan kuɗaɗen suka fito ba. Wani limamin cocin kasar Mali ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai ta Associated Press cewar Zebo da wasu manyan wato jagaban cocin ba su aikata wani mugun aiki ba. To amma kuma bai bada wani ƙarin bayani ba. Archbishop Zebo ya taimaka wajen shiga tsakani a tattaunawar yarjejeniyar zaman lafiya ta shekarar 2015 tsakanin gwamnatin Mali da 'yan tawayen Abzinawa. Yana ɗaya daga cikin manyan limaman addinin Krista a ƙasar Mali inda musulmi ke da matuƙar rinjaya.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla al'ummar ƙasar Tanzania ta shiga amfani da hanyar sadarwar intanet wajen sauya salon mulkin ƙasar kama daga kwarmata bayanai da ayyukan da aka yi da ba daidai ba tsakanin jami'an gwamnati da yaƙi da cin hanci da rashawa da sa ido kan 'yan siyasa da makamantan haka a wani yunkurin da suke yi wa lakabi da demokaradiyya hanyar sadarwar intanet. Ladan Ibrahim Ayawa ya fassara rahoton da wakilin muryar Amurka Henry Ridwell ya hada ga kuma rahoton zai gabatar.
Yanzu ana iya cewa kasashen Afirka sun ci gaba ta fannin harkokin yanar gizo, kama daga amfani da tsarin saye da sayarwa ta amfani da duniyar gizo musamman wurin saye abinci ko kuma biyan kudin tasi. Ba shakka wannan canjin tsarin rayuwa ko juyin juya hali a fannin amfani da yanar gizo na kankama, inji Maria Surungi, yar asalin kasar Tanzania. Yanzu kana ganin da yawa yadda mutane ke canza tsarin rayuwarsu ta hanyar kirkiro kansu arziki, ta hanyar samar da aikin yi, haka ma ta hanyar gudanar da harkokin siyasa, nan ma ba baya ake ba. Surungi ta ce ita ce ta kirkiro da dandalin nan da ake kira Canji a kasar Tanzania, abinda da farko ya fara kamar hanyar sadarwa ta zamani, amma yau ya rikide ya koma wani kasaitaccen hanyar dandalin sadarwa da ke cike da zubi da tsarin aikewa da sakonni iri daban-daban, kai har ma da bukatar samar da na'urorin tsaro a wuraren tsayawar bus-bus ko kuma bayar da yekuwa na bukatar a tsaftace bakin teku na al'umma.
Before used to be people sitting on the streets just talking a lot about politics.
A wani zamani na da can mutane suna zama ne kai a bakin titi suna maganganu game da harkokin siyasa, amma yau lamarin ya sake kamanni domin waɗannan mutane su ke da tasiri a harkar siyasa. Hakan ko ya faru ne saboda amfani da hanyoyin sadarwa na zamani inda za a iya jin muryarsu fiye da yadda ake ji a wani lokaci can baya. Misali a ƙasar Uganda, shafi ko kuma dandalin nan da ake kira Yogera ko kuma yin magana ya ba wa 'yan ƙasar damar faɗa albarkacin bakinsu ta yadda za su iya kai kukansu ga gwamnati ko kuma kwamata masu wa gwamnati kurciyar bera. Haka shi ma shafin nan na Mzalendo na kasar Kenya, wanda ya mayar da kansa a matsayin idanu da ke kula da al'amuran majalisar dokokin kasar, yana takawa 'yan siyasa birki tare da binciken kudaden da ake kashewa na gwamnati tare da kuma bayyana 'yancin ɗan ƙasa. Sai dai Surungi ta ce wani hanzari ba gudu ba, wannan sabon yanayi na sadarwa yana cike da haɗari a hannun 'yan siyasa.
We are seeing government trying to control as much as they can the virtual space.
Muna ganin yadda gwamnati ke iya bakin kokarinta domin ganin ta rage tasirin wannan hanyar sadarwa. A cikin shekarar ta gabata, Maxence Melo, wanda shine ya samar da shafin kwarmatan masu satar kuɗin gwamnati mai suna Dandalin Jamil, ya faɗa hannun hukumar ƙasar Tanzania akan tuhumarsa da aikata ba daidai ba game da duniyar gizo, domin ko ya gaza ba da hujjan wani bayani da aka sa a wannan shafin. Jim kaɗan da kammala sauraron zaman ba da Bielin Melo ya ce shi da magoya bayansa suka ce ba wasu na nuna ƙiyayyarsu ga gwamnati ba ne, ko kuma alkali, ko kuma rundunar 'yan sanda. A'a, abin da suke adawa da shi shine dokan nan ta yaƙi da aikata ayyukan ƙasha ta duniyar gizo, wanda ke neman takewa mutane haƙƙinsu. Yanzu dai a cikin watan gobe ne za a sake komawa kotu domin sauraron ƙarar ta Melo. A wuri ɗaya kuma a jamhuriyar Kamaru, gwamnatin ƙasar ta tsinke wayar sadarwa na duniyar gizo ga miliyoyin 'yan ƙasar a farkon wannan shekarar. biyo bayan zargin da aka yi na nuna kinjinin gwamnatin kasar a yankin da ake amfani da harshen Turanci.
To a gaida Ladan Ibrahim Ayawa da fassarar rahoton Henry Rigwell na muryar Amurka. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Kazalan salama alaikum za mu je maganan mu ta gero karam mata baringi babban mata baringi adi maku sunan dawa da rakiya sunanta inge da asa sunanta shin ga ta bilkizu kun ja maryam malam mamma kunu me ga amad kun ji maraga ya zalhani kunin kan wasifi anu miyar ku be wata sai luba miya ta uce hadara ce sai miyar ku ka hawau rabo dan sanda ne sai ta ba ta ke ne musa can wani mai tamsidi shi ya siya maka hobota darabobin samakahi fasinjar samakahi a zullo a dokar daji mallacin kura da baban makarar imami kura ta gama kahon dogi in ta ji shi ta tamana in kyauta ba shi ta bar nama bera sunan shi ma'azu zakara sunan shi zuberu kiyashi malam bello lakabe wa zainabu abu birabisko shinkaha garin kwaki alhaji audu jakkajin mai sunanta dambu sunan shi rufa'i kaza sunanta zubaida kunjume dayyar kasinja iya da anta kulla da kulle ana madiri daga hohudu guda na shukar gyara kunji guda na shukar maiwa guda na shukar malattuwo na sata a baki da dadi ni ne na malam sani ni ne na ci da gajera na je bara rigage satiwan ciki har gani guda na jika mani kan wani guda na jika mani manda ba magani kenan ba ku samu gero gero ku samu geron da ku haɗa shi da yara mata girbi girbi sun girbe har sun samu ruwan wankewa ku samu.
Wannan waka ina jin an daidai ta an kammala azumi
kwarai 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 ina jin yaron yana da hikima kwarai da
yana da hikima kwarai da gaske kwarai kwarai da
wannan da za a iya sa ido a kansa kila da zai iya zama
haka haka to za mu ƙara binciko shi domin mu ji halin da yake ciki da kuma yadda za a yi a taimaka masa. To kafin mu ci gaba yanzu dai kuma sai maimaitin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfahmi.
Jama'a assalamu alaikum. Yau za mu ci gaba ne da jin bayanin yadda wasu 'yan banga a garin Jega suka kama Zayyanu Garba da Mudassir Isa. Suka kai su fadar sarkin Kebin Jega, suka rataye su kaina kallon ƙasa a wani ɗaki, suka riƙa gana musu azaba har sai da suka kashe Zayyanu. A makon da ya shige Mudassiru, wanda Allah ya kubutar, ya fara mana bayanin yadda aka kama su, da irin azabar da aka musu, da yadda ya gudu, da kuma yadda ya ga an ɗauko mota za a fita da gawar Zayyanu. Za mu ɗora kan wannan batun a yau, to amma ina son sake maida mu baya kaɗan daga inda shi Mudassiru ya nemi Zayyanu a kan cewa su gudu ta yadda za mu iya fahimtar ƙarshen maganarsa. Ga Mudassiru.
Can daidai sun ta misalin ƙarfe uku na dare yaran su yi bacci, sai na ce Zayyanu ya ce ka tashi mu fita, mu samu mu kai gida in iya mu sun ga abin da aka yi muna babuli babula sai sun ɗau mataki. Ya ce Mudassiru ban iya tashi. Na ce ka bari in riƙa hannunka in na hishe ka in fito mu rinƙa bi hanya-hanya inda ba za mu haɗu da su ba in sha Allahu Rabbi har mu kai gida. Ya ce wallahi Mudassiru ko hannuna ka taɓa har cikin zuciyata nake jin ciwo. Ya ce Mudassiru ka dangana ga Allah kai hankuri. Bugun na da sun kai Mudassiru da waya in rayuwa na san ba na rai. Kai hankuri ka dangana ga Allah in ka je gida ka yi musu bayani ka hita. Kawai su ɗaya na fita. Da na fita sai na kasa taya sai na rinka amai akwai masallaci wurin da rijiyar kwakwarai sai na boye tsakanin masallaci da rijiyar kwakwarai ina ita amai ina ita amai. Can ba a yi wasu mintuna sosai ba sai na ga yaran daga cikinsu wani ya fito.
Wanda yaran da aka bari tsaron ku kenan?
Eh wanda aka bari gadinmu. daga cikin su na fito su da suka bi hanya yadda hanya da bi hanya sai ta yi sai dawo cancan ba minti biyu sai na ga mutum biyu su ya zo da shi a ta da magaji da ni ga sun zo su da ni ga sun shi magaji yana waya da yi waya sai na ga bala bazuka ya zo da Halidu ta kare ya zo sai na ji suna waya suna cewa ai yaron nan ya mutu kuma ba su san inda daya yake ba to sai ina tunanin cewa na an kai su nemo ni duk inda nake kawai sai na ga dai rago sai sun ka shiga ciki sai sun ka tallaba ga wasa sai bala bazuka sai je wurin kotu sai jawo mota da jawo mota ko kunna fitillun motar baye ba gaba da baya ya taho da ita har wurin nan sai sun ka tallaba gawa shi sai suka zo suka saka a mota da suka saka a mota saboda ni ba gaba na ya rasu ba ina dawatu ya rasu ne ko ba rasu ba sani ce amma in bai rasu ba za a yi masu tallabo shi kuma ga ina jin yana cewa ya mutu ya mutu kawai suka sa a mota suka shiga mota suka ja mota shi kuma magaji sai koma gida ne ata shi ma sai daya daga kawai da ni ga sun ta yi sai ni kuma na ji to an ce a nemo ni sai ni dawo sai ni tashi da suka bar wurin sai ni tashi na bi ta cikin fadama na yi zagaye sai gidanmu da ni zo gidanmu wurin mahaifiyata na kora mata bayani ya ce kuma wallahi mama Zainab ya rasu ta ce to ya za a wanga lamari sani ce to ya ki gaya kamata ta ce in bari sallah asuba a yi sai mu yi sauko mu je tun da yanne na duk suna Kano mu je wurin Isa dan imamu nan Aleru ta gwada mai jiki na don kanin mahaifina ne abin da an kai min mu dawo da gaggawa a san irin matakin da za a dauka to garin mu je mu tare mota tani da mahaifiyata mu je nan Aleru mu gwada mu Isa dan imamu abin da an kai min kawai sai muka samu gawar Zainu saman gehen shulda sun je da ita can bakin daji sun yi jifar da shi
da safe da lamarin ya faru koko tun da daren nan
don alfijiri ya hito bai ma fito sosai ba irin hasken gari bai waye sosai ba tun tayan din mun ka samu gawar ta shi kuma da sun ka jefar da gashi hanyar da ni biyo zan je gida tun da su cikin mota suke sun riga ni tafiya ina biyowa akwai inda ni biyo ma ina wucewa sun ka biyo wurin na ce ma ni suke nema ashe sun dawo jefar da gawar shi ne
to kinan wato duk ka san waɗanda suka yi maka wannan al'amarin
duk na san su
su nawa ne
su goma waɗanda suka je su haka mun su goma sha hudu ne
dawa
to gaskiya wasu ban rike sunan su ba amma na rike sunan Atta da Kabiru Shola da Mubara rago ban rike sunayen su ba gaskiya da Halidu waɗanda sun ka dogawa ta sun ka je sun ka jifa da ita da Halidu ta kare da Bala Bazuka su sun ka je da magaji su sun ka je sun ka jifa da gawashi
to kamar a wurin dukan ku kamar duka ne dai kawai suka yi tayi koko adami suka yi amfani watakila wurin duka har da ya sa watakila ya sanadiyar rasa rayuka
ni gaskiya fi sabilillahi bulalle sun ka sani amma shi margayi Zainu har da ita ce sun ka sama sa da ita ce da bulalle kuma ni mutum uku sun kai buguna amma shi nan mutum uku mutum shidda sun kai buguna hadda ita ce sun ka sama don muna cikin wuran yadda kamar mutum in ya ji sanyi hannu ne yana rawa haka wallahi haka a wajen sa ke rawa
da Sir Isa kenan to a bayan da labari ya isa gare shi na yadda waɗannan ƴan banga ko kuma ƴan ta'adda suka kashe masa da mahaifin Zainu Malam Abubakar ya je shi gaban ƴan sanda domin neman haƙƙin abin da aka yi masa to sai dai kuma a nan wurin ƴan sanda maganar sai ta fara lalacewa
sunana Alhaji Garba Faransi Jida ni ne mahaifin Zainu da yaran sarki suka kashe kuma gida ne
a matsayinka na mahaifinsa daga bakin lokacin da aka shaida maka wannan lamarin cewa an ga gawar tashi wani mataki ka dauka
matakin da na dauka na kira abokanaina da wani dana muka je charge office inda DPO da kai mai rahoton cewa an kashe min da gidan sarki kuma an dauko gashin jabe da sarki saboda haka na kawo report
Nijiga.
To bayan haka nan sai suka je suka dauko gawar suka dauki hoto abinda suka yi duka suka yi bayan sun kare abubuwan da suka yi suka ba mu gawa muka je muka rufe haka ba to shine na dawo nan charge office aka sake daukan maganganu da aka ce shi kenan interneta bayan na tafiya ta aka dan kwanaki ni dai ban ji komai ba sai na dawo inda DPO na ce ranka ya dade na ga tun sannan ba ce min kuma da mazar ka zama da aka shina ana so in sa an da inda ake sai yace to ai yanzu shi maga ta ta nan su ta bin nan kabi saboda ka sai ta shi da office na je shi da office din yan sanda na yi musu bayani ga shi an kashe ni yaro kuma ga shugabannin kisan nan duk ba kan manyan su ba illa ya zaran su so ba mu ni aka masu bakwai to saboda haka ina so a kama waɗannan dan su amsa da jaran nan to sai yan sanda ni na minne kan saka ta yawo da hankali na haka na yi tamayoyi na gane din cewa ban da wani fawa ga abin sai na futar da kaina to ana cikin haka sai na ji an cewa an kai yara kotu wai za a sake su abu kamar wasa kotu a can dinnan kai wata karamar kotu to shikin dan jaka ni kan san sai na je sakku sai na mura inda kai rafa da ci ga abin da ka faruwa ka gane ko to shine lokacin da na ga ya musu sai aka taho aka yi rubutun da aka kare aka turo wanda zai na shi taho da kasin gaba daga kabi akan sakku aka zo ni ma na zo dan talbar sa sakku sai biyo shi muka ran shi to da muka zo nan je ga aka taho nan charge wa inda DPO aka zo din DPO aka tambaye shi sunan waɗannan mutane da aka kira je guda shi ya taho gaba da aka kama shi aka tsare to shi gudan da aka tsare daga shi danganan shi wanda aka turo ne sai je gidan sarki to sai je gidan sarki wannan harka ta lada shi
wannan azaba da kuma kisan da aka yi ma Zayyano ya faru ne turan tara ga watan Janairu na wannan shekara wato watanni 5 da rabi da suka shige har yanzu kuma waɗanda ake zargi da aikata wannan kisan gilla suna yawon su akan titi har ma mutane a nan Jega sun ce suna ikirarin cewar babu wani mahaluki da ya isa yi musu wani abu a duk fadin Najeriya a shirinmu na gaba za mu ci gaba da jin bayanin mahaifin Zayyano da kuma tabakin hukumomi wato su ƴan sanda da ofishin mai gabatar da ƙara a ma'aikatar shari'a ta jihar Kebbi su ma waɗanda ake zargi da yin wannan kisan muna kokarin mu ji ta bakin su
to madalla sai kuma muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridan kasar Kamaru na wannan mako ga Garba Awal
Na fara shirin jaridun namu ne da jaridan Le Courrier. An da labar ta mana cewar gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta ce za ta kara sake da mara yaki da maharanan na Boko Haram kasancewar suna sadadowa cikin kasar ta Jamhuriyar Kamaru suna kashe al'umma da basu ji ba basu gani ba a jihar Arewa mai nisa. Jaridan Informatin kuma cewa ta yi shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Musta Biya ya tura ministan tsaron kasar ta Jamhuriyar Kamaru Joseph Betty Asomo zuwa kan iyakar kasar Najeriya Chad da kasar ta Jamhuriyar Kamaru domin karawa dakarun tsaron kasar kwarin gwiwa da yaji cewa da suka yi na yakan maharan Boko Haram domin mayar da mataba kasar ta Jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridan da Drumble ta yi mana tsokaci ne kan cewar hukumar zaben kasar Jamhuriyar Kamaru Elecam inda har yanzu bata shirya zaben da za a gudanar ba a shekarar 2018 na shugaban kasa ana ganin cewa masu jagoran hukumar ba su da kwarewa ta musamman sai kuma jaridan Independent ita kuma ta rawaito mana cewar Director General na Madatan Man Fetur din kasar Jamhuriyar Kamaru Sonara Talba Malan ya ce ayyukan da ake gudanarwa a yanzu haka yana ci gaba yanzu da an kusan kammala shi ya kai kashi 94 cikin 100 sai kuma jaridan Le Metayo anda ta hango mana cewar Minister Ilimi mataki na farko uwar gida Adija Yusuf Alim tana shan binciken kwakwaf a kotun sojoji na kasar Jamhuriyar Kamaru TCA domin wagure waɗansu makudan kuɗaɗe da ta yi ga dukan alamu dai za ta iya fadawa kurkuku a garin Yaounde sai kuma jaridan Cameroon Tribune ita kuma ta zakulo mana cewa ministan matasa na ƙasar Jamhuriyar Kamaru Maimuna Fosson ya mika wa matasan ƙasar guda 100 tallafin kayayyakin aiki domin su ma su kula da kansu a ƙarƙashin shirin na gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru kan samarwa matasan ƙasar 20,000 aiki a cikin wannan shekarar zamu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan Cameroon Info ana taroto mana cewar bankin bajalamu ne na duniya FMI ya ba wa ƙasar Jamhuriyar Kamaru bashin kuɗaɗe har miliyan 6,662 na dalar Amerika kasancewar ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru za ta mika da tattalin arzikinta a cikin shekaru uku wannan abu da ya faru ne sanadiyar ruguje wanda farashin man fetur yayi a kasuwan duniya Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga ƙasar Kamaru
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo manan Washington na cewa karfe 3:26 na asuba sai kuma rayuwa da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho
Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA mai magana Sufiyanu Gumar Zangon Daura dan Allah yana so ya amfani da wannan damar in kira ga ƴan uwa na al'ummar Najeriya ya kamata mu sa tafarma a cikin addu'o'in na neman zaman lafiya tare da yiwa shugabanmu Janar Muhammadu Buhari addu'ar samun lafiya domin addu'a da shugabanni ga kasarmu shine zai fidda mu daga cikin halin kangin da muke ciki amma yawan zagin shugabanni da yawan aiban tasu wallahi ba zai gada mana alheri ba yin hakan zai ci gaba da jefa mu cikin bala'i da masifa kiyayewa shine mu ci gaba da sa shugabannin mu addu'a da fatan wannan kiran ya kai ga kunnuwan da suka dace
Assalamu alaikum ni ne alaikum sakin da sai sanu lafiya ga Nasarawa Najeriya ra'ayina shine da Allah ya ga mu yan siyasa Najeriya Kuluka kokarin haɗa kan Najeriya ne ba kuluka tarwatsan kuluka tarwatsan Najeriya domin neman biyan buƙatun ku ba domin mu kuma kan Najeriya hakika Allah ya san kanmu a haɗe yake musulmi da kirista mukan zauna ne kasuwancin mu mu nema abu da za mu ci kowa ya tafi gida da kasuwa da kawo amma su ɗan siyasa saboda neman biyan buƙatun ko kuna ta mana kabilanci da maganin addini da wani zalunci na ku sa matsalanta da rayukanmu saboda haka don Allah ku mana adalci in za ku siyasan ku su yi ku daina neman warwara kan Najeriya.
Rayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya gana da takwaran aikinsa na ƙasar Qatar a jiya Talata a Washington makonni uku bayan da Saudi Arabia da wasu ƙasashen Larabawa suka aza takunkumin harkokin cinikayya da ta diplomasiya a wannan ƙasar mai arzikin mai kawar Amurka. Ganawar Tillerson a ma'aikatan harkokin wajen Amurka da Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ta zo ne wuni guda bayan Qatar ta yi watsi da bukatun Saudiya da Bahrain da Misra da kuma haɗaɗɗiyar daular ƙasashen Larabawa cewar kafin su cire takunkumi da suka azawa wannan ƙaramar ƙasar.
To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shirye na safiyar yau sai kuma can da la'asar abokan aikin mu su shigo da wani sabon shiri ciki har da himma ba ta garago na Ladan Ibrahim Ayawa. Za ku iya sauraron waɗannan shirye-shiryen da muka gabatar da kuma samun cikakkun rahotannin da muke gabatarwa da ƙari a shafin mu na intanet kuna kuma iya muhawara da bayyana ra'ayoyinku kan shirye-shiryen namu da abin da ya shafi rayuwarku da cigaban ƙasa a shafinanmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da Baba Yakubu Matsiri da ya ce ni gabatar da shirin sai kuma Salomon Abu da ya taimaka wajen haɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniya mu tamu ta yau a Zainab Alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.